Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum yau 28 ga watan Satumba shekarar 2019 sunana Mahmud Lalu Gwamnatin Jihar Kaduna dake Arewa maso yammacin Najeriya ta ce ta kammala tantance adadi da goma shekarun mutanen da aka gano a wata makaranta dake yankin Rigasa wacce ake ikrarin ana koyar da ilimin addini ga mutanen da aka gansu a daure da mari a hannayensu da kafafuwa Kwamishiniyar kula da harkokin mata da walwalar al'umma da cigaba a jihar ta Kaduna Hajja Hafsat Muhammad Taiwa muryar Amurka karin haske a daren jiya Juma'a bayan wani samame da aka kai ginin makarantar inda aka tsare manya da kananan yara ciki har da ƴan kasashen Burkina Faso, Mali da Ghana.
To adadin yaran da muke da su shine 190 daga shekara 6 zuwa shekara 17 muna da mutum 77 sannan muna da 113 wanda suke sun manyanta akwai dan shekara 30 wanda yake da masters ma har guda biyu a mathematics sannan ma yana kokari yana son waye je PhD amma mu abin da fita da muna da hankali shine kananan yaran da za ka ga dan shekara 5 yazo an kawo shi wurin nan sannan kuma a cikin su akwai waɗanda aka ci zarafin su yanzu haka kamar da kake gani akwai yara wajen guda 10 da zamu je mu kai su asibiti saboda an daddaure su da mari kuma su riga sun galabai ta sun wahala
to a jiya Juma'a ƴan sandan jihar ta Kaduna suka ce an samu mutanen ne daddaure a wannan makaranta da ake kira Darul Imam Ahmad bin Hanbal wacce ba ta da lasisin gudanar da ayyukan da take yi lamarin da yasa yanzu haka ake tsare da mai gidan da makarantar take tare da wasu ma'aikatanta su shida wakilin shugaban Amurka Donald Trump na musamman kan Ukraine yayi murabus daga makaminsa kamar yadda kafofin yada labaran Amurka suka rawaito wadanda suka samu labarin daga wasu majiyoyi da ke da masaniya kan batun watanni sun ce Kurt Volker ya ajiye aikinsa ne bayan wata ganawa da yi da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo sai dai ma'aikatar harkokin wajen bata mai da martani nan take ba lokacin da aka tuntube ta domin jin ta bakinta shi dai Volker an ambaci sunansa a korafin da aka fitar wanda ba a san kowaye ba ita da likin da ya kai ga aka kaddamar da binciken da mai yiwa ya kai ga tsige shugaba Trump a cikin korafin an nuna cewa Volker shi ya hada ganawar da aka yi tsakanin lauyan Trump na musamman wato Rudy Giuliani da jami'an gwamnatin Ukraine ana dai zargin shugaba Trump da sa shugaban Ukraine Zelensky ya kaddamar da bincike kan dan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden wanda da shi ai ake tunanin zai kara a zaben 2020 da nufin bankaɗo wani abu da zai bata mai suna sai dai Trump ya musanta yin ba daidai ba ya kuma yi da Allah wa daidai masu kamba ma wannan batu
It's a disgrace to our country. It's another witch.
Yace wannan abun kunya ne ga kasar mu kuma bita da kulli ne. Adam Schiff ne da mukarrabansa suka kirkiro wannan labari domin su nuna su mutanen kirki ne wannan dai babban abun kunya ne.
To an fara kada kuriya a zaben shugaban kasa a Afghanistan yayin da ake fargabar gargadin da mayakan Taliban suka yi na cewa za su kai hare-hare a rumfunan zabe. Mayakan dai sun yi kira ga masu kada kuriya a kasar wadanda yawan sai kai miliyan 9 da su zauna a gidajensu ko kuma su fuskanci fushinsu. Kuma mun kasar sun ce wata fashewa da ta auku a yau Asabar a wata rumfar zabe a birnin Kandahar da ke kudancin kasar ta jikata mutane da dama. Labaran nan zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Ministan Pakistan ya yi kira ga kasashen duniya da su shiga tsakanin rikicin yankin Kashmir da ke bangaren India. Domin a kaucewa barkewar yaki tsakanin India da Pakistan da ke makwabtaka da juna waɗanda duk sun mallaki makaman nukiliya. Yayin wani jawabi da ya a zuwa Majalisar Ɗinkin Duniya Imran Khan ya faɗa wa taron kolin cewa za a yi matakan zubar da jini idan aka dage dokar hana fitar da ingit kakabawa yankin hada da rufe duk hanyoyin sadarwa tun daga ranar 5 ga watan Agusta matakin da ingit ta dauka a kwanakin baya na karbe ikon cin gashin kanta ta ba yankin na Kashmir mai rinjayen musulmi ya kara zakafa zaman doya da manjan da kasashen makwabta ke yi ruwan dubban mutane sun shiga tattakin da matashin na mai fafutukar ganin an kyautata yanayi Greta Thunberg ta jagoranta a birnin Montreal na Canada a ce Juma'a
saurara Toma Dalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Wahida Al Hussein, matashiyar da ke sana'ar hada kayayyakin amarya na zamani. A wata hira da suka yi da wakiliyar murya Amurka, Baraka Bashir, ta bayyana mata yadda ta fara wannan sana'ar. Ga yadda hirar ta kasance.
Sana'ar me kike yi kuma kimanin shekaru nawa da kika fara wannan sana'ar?
Assalamu alaikum, ina sana'ar saida kayan amare, lesuka na biki da ashobi, muna saida gwaggwaro da sarƙoƙi, takalma, jaka, geluluwa, duka muna zama mu yi da hannu, muna stonin gyale, muna sa mai accessories, duk abinda amarya take bukata da za ta yi fitan biki da shi insha Allah, muna da shi muna saidawa. Kuma yanzu kimani shekara 5 kenan ina wannan sana'a tun 2014. Tun ina yi daga gida, ana zuwa a karba kaya, ana zuwa a kalla wanda na riga na order na kawo har yazo ga last year 2018. Kina na samu na hada kudi da wannan sana'a kuma na bude shago a nan Kaduna akan Rabe Road opposition of club kina muka bude shago kuma yanzu muna kan sana'a muna saida kaya a nan shago insha Allah na fara nuna mutane kaya a waya ina nuna musu ina gwada musu wannan ya zaba abin da yake so in baka lokaci sati 1 zuwa 2 zuwa 3 haka dai a samu kaya a kawo a bayyana kai dinki da sauransu so da dai order gaskiya waya ne nace nayi ma most of my business har nayi ma karfi a business din order waya ne ba order kawo kayan aje ba sai daga baya ne da na hada jari na fara kawo kaya ina ajewa a gida mutane sun zo da yake akwai masu san kaya express sharp sharp mutane na so cikin satin nan irin haka to sai na fara siyowa ina ajiya sai a zo a duba a gani in mutum ya ga abin da yake so ya dauka to da haka ne fa gaskiyan magana jarin ba wani ne yawa bane ba ba wani shi bane min abinda ya kama ni a business din nan wannan nunawa na waya ne nuna a waya a nuna a waya in cire riba na in siyo kaya da uwar kudi haka ne abinda muka yi to har na kai iya zuwa yau
me ji hankalin ki har ki fara wannan sana'a da kike yi sannan kuma da jarin kamar naira nawa aka fara
I don't think ya kai ma 1000 saboda farko na fara I think na kawo wani yadi ne ba su wuce guda ko biyar ba na kawo su da dan kwalaye na muka gwada sai na gwada tallan su dan a saya to ku wannan zai gani zai ce miki to wannan yayi kyau amma babu yaki da kala kaza unfortunately bani da shi and I didn't have funds din kawo wannan aje sai nace to not tunda dai akwai kaga abin da kake so kaga kalan kuma da kake so kuma za a iya samuwa why not in yi maka order a kawo shi
sai ka biya kudin ka. To da haka ne fa na ci gaba. Na fara nuno na mutane abuwa wani matsala za su aiko a zo a duba kaya a gani. Za su aiko ɗan uwan su zo su karba musu umma sun zaba ne in delivery ne duk dai ya ƙara gaggata sana'ar ta nuna cewa that we are genuine kuma sana'a ce ta gaskiya ta ba wai ta scam ko cuta ko wani cutarwa ba so
wani irin kalubale yake tattare da wannan sana'a
to kamar yadda na ga miki maganan shago da muka bude opposite na club mun shekara 1 tun kenan da bude shago sai kawai cikin ikon Allah ba business inda baya zuwa da challenge sai muka samu wannan challenge din na mai rusau aka zo aka ce za a rusa shago dole mu daga mu tashi aka ba mu notice in kwana 21 ba wani karin lokaci daga kwana 21 duk wanda bai daga ba za a zo a rusa shagon shi haka muka hau neman shaguna da sauran su da kyarde har Allah ya sa dai muka samu wani guri nan kusa babu nisa sun vitin muka gyara to yanzu muna nan anan cikin malali muna da shago anan mun gyara mun bude an ci gaba da business da yake wannan abin nan din shago din ba karamin ci gaba ya kawo ma sana'a na ba ya rage maganan wannan rashin yadda na online menene social media ya rage wannan rashin yadda yanzu kowa in ka dan rubuta addressin shagon ka ba su da kuɗi kadan zake ga amarya ta fito tai update da kawayen ta da duk kuma ta samu da abin da suke bukata nan kusa ba dole sai kai tafiya a babban
to jama'a masu sauraro anan zamu dasa aya 20 mu na yau sai kuma mako bi zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin a madadin babban bakuwar tamu Wahida Alhassan da kuma Baraka Bashiru ta yi wannan hirar da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
idan yake makiyayen su je Kano duka su yi babu abincin
innawa ba ina so shugaban kasa ya kokari ya ba mu minista na livestock kaga kamar yanzu dauka ma misali a Niger suna da elevage wannan elevage yana nufin minister of livestock wannan lantan su ne suke da nura da shanu gaba ɗaya kakakaf
ya mutun yana so ya ci nama kullun bai da tunanin yadda ake samun naman nan shin an ta ga ana ruwan shanu ne ko tumakai
me yasa mu ba za a dauke mu a tafi da mu a gwamnati nan ba sai dai mu tura mota bar mu da haƙi me yasa ake muna haka ne
duk duniyar nan ba inda makiyaye yake shan wahala irin Najeriya a India bauta a shanu ake a Ingila in kana da saniya kullun ana baka fan biyar dan kana samar da nama da madara
abunda aka kashe muna shanu a wajen ya fi miliyan 20 wani fulani ya kashe masa mazawar ba in jiki ya fada ruwa saboda ba abunda zai kiwo kuma
saniya ko ka san abunda saniya take sha a kullun
jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da sado mu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya a shirin namu na yau za ku ji yadda za a shiga gonar wasu gononin arewacin Najeriya da yake ganin suna taimakawa ba kadan ba wajen haifar da fulani aksar matsalolin da suke fuskanta a Najeriya ciki har da wulakancin da ake cewa ana musu a wasu jihohin kudancin kasar za ku kuma ji yadda ake mutunta shanu a wasu kasashen duniya da abin da ya sa fulani Najeriya suke mamaki yadda ba a darajar dabbobin nan nasu ba da bayan duka wannan ku biyo mu ku ji ko jarkar ruwa na kowace saniya take sha kowace rana to duk wannan batutuwan fa suna kunshi ne a cikin muhawara da muke yi idan gane da kudurin gwamnatin Najeriya na shirin nan na ruga da take son ta yi domin ta samar da su makiyaya wuraren da za su dinga kiwon shanunsu abinda wasu suke marhaban da shi wasu suna dare-dare a kansa wasu kuma suna cewa akai kasuwa ba sa so muhawara da ita ce wacce wakilin mu na Abuja Hassan Maina kai ne ya shirya mana wanda kuma ake yi a tsakanin shugabanni biyu na kungiyoyin Fulani wato Honorable Khalil Muhammad Bello shugaban kungiyar kullun Allah ta kasa wanda baya san shirin na Naruga da kuma Alhaji Gado Kwalalu shugaban ko kuma tsohon shugaban kungiyar Mai Allah na Jihar Benue wanda yake ganin wata kila ko wani aliri da za a samu a cikin shirin yau zamu tashi ne daga inda shi wannan rubu Khalid Bello din yake bayyana mamaki har ma da jan haushi da ganin cewa a Najeriya ba fahimci alheri da tana albarkatun da ke tattare a cikin mallakar shanu ba abin da yake tuni wasu kasashen duniya suka riga suka gano haka
ana son dabbar tarin don me sai mu kadai za su shin dabban nan ba dukiya bane yanzu shugaban American nan fa in ma kana da kwali ma kawai za barka zaka taimaki kasar ya man shanu 100 a shanu 100 ko 500 ko 2000 in banda ma arewacin Najeriya muna ballagazar da dukiyar da Allah ya bawo ba zaka bar shi zirare ya tafi kudancin kasar nan har Ghana kullun ina fada dan Allah dan annabi gwamnonin arewa su daina huta suna tafiya kasashen waje neman mai zuwa ya saka jari su inganta wallahi arewa nan in akwanan nan nayi buga wani rubuta Daily Post cewa arewa za ta iya tsaya da kafafunta ta rayuta daidai ba tare da man fetur ba amma inda kiwo amma in babu dabbobi wallahi ba za ta tsaya da kafarta ba to dan haka daina neman maman fetur inganta kiwo arewa kawai
garis gudulo idan muka dauki duk waɗannan abubuwan da yake faruwa misali kai a tunaninka menene yanzu matsalar makiyayi
yanzu matsalar makiyayi ka san su makiyayi yanzu ma matsalar da suke da shi ta yi yawa akwai state wanda yake su kawai matsalar ma ba na makiyayi bane suna da matsala da gwamnati shugaban kasan saboda matsayinsa na Fulani akan wannan su ma za su bi su rama akan makiyayi saboda shi makiyayi ba shi da magana yan jarida ba shi da gidan radio da zai ba zai je ko ina yayi ba ba zai aika wani test ba bai san ma meye test ba to kaga wannan akwai matsala kuma daga an ga wani abun aika sai ce ba Fulani ne kawai yanzu kamar jab bino suna so su ya shanu dole sai sun zo lafiya maimakon ta suna da international cotton market babu ita yanzu ta rushe don ba masu shanun ma to kaga irin wannan akwai matsala ai ina wa ba ina so shugaban kasa yayi kokari ya bamu minister na livestock na daya dai muna cikin siyasa na biyu kuma muna da abun dukiyar da ya kamata me yasa mu ba za dauke mu a tafi da mu a gwamnatin nan ba sai dai mu tura mota bar mu da haƙi me yasa ake muna haka ne
Khalil Muhammad Bello kun tura mota ta barku da haƙi
ai in kana neman ma wanda siyasa ta zama masa matsala nan a Najeriya shine makiyayi wallahi tallahi domin a lokacin soja idan mutum ya zo ya taɓa burtoli ko gurin kiwo da mun rubuta petition mun kai take ma da kansa ma zai fita amma sai a ce maka shugaban ward ne shugaban jam'iyya ne commissioner ne wane ne babu yadda ka iya da shi dan haka idan akwai wani jinsi na al'umma wanda demokradiyyar ma gaba ɗaya danda zo kawai take a kansa shi bai san ma ana yi ba wallahi tallahi shine makiya domin na faɗa ma kashi ɗaya cikin 100 na kasafin kuɗin ƙasar nan ba a sa wa kiwo kuma hadarin shine akwai da za ta fuskar tunanin mu da ma hankalin mu gaba daya ya mutun yana so ya ci nama kullun bai da tunanin yadda ake samun naman nan shin an tawo ga ana ruwan shanu ne ko tumakai dan haka arziki ne ake walakanta makiyayi al'umman nan da muke wakilta makiyaya na kabilu daban-daban ayi kokari kiwon nan dan Allah da Annabi burtalolin nan da aka toshe mana wuraren kiwon nan da aka handame mana ayi kokari kowaye ya karke su ya mayar mana su amma wallahi wannan abin da suke fadi na mana wai settlement wai ko ta jiya ta bada eka kaza kaza kamar abin da Fulani ne suke fada godu da kosel niwa jodo to erena mo jira juda hokkadu wanda yake da naman jiwa zai zauna yana jira mai kurege gasa ya bashi shin kiwon nan ba shi da amfani ne taki yanzu 10,000 ne buhu daya da takin gargajiyar nan ake amfani wajen noma da shanu ake noma tractor ba ta fita daga gurin su kasa da 30,000 idan kiwon nan babu shi arewan ta ruguje babu wanda noman ma kiwon nan ma ya fi noman ma inganci don za a iya shigo da abinci daga kasashen waje
garis gudulo idan muka dauki wannan kikikaka da ake yi a yanzu idan misali zaka ga shugaban Muhammadu Buhari a ce ka gaya masa abin da ya kamata a yi domin a shawo kan duk wani matsaloli me zaka ce masa
eh ni kamar in za zan ga shugaban kasa zan gaya masa abu kashi biyu ne na ɗaya dai kaga da yawa makiyayan an bar su a baya 100 bisa 100 ya kamata su kansu yanda aka dauki manoman nan su ma dauke su me yasa za dauki taki akai wani state ba za dauka immunization na shanu akai wa Fulani ba me yasa su ba mutane bane su ba yan Najeriya bane ka san din dai aka barka daga baya mutane suka gani to in za a yi abu wani za su yi magana amma in daga farko an dauka wannan mutane su ma kashi 100 fa dun naman da za a kawo Najeriya daga cikin kashi 80 na Fulani ne duk state inda ka gani za ka loada su a mota ina ake saye su ba Fulani suke kawo su a kasuwa a saya ba in babu su ina za a zo a saya shanu
ana kawo na bangare da kasan waje
su ma Fulani ne ai in dai ba kawo su ba to me yasa ake kawo su yi karanci kenan daga wajen amma duk wani wanda ka gani ya kawo saniya in ka duba za ka ga Fulani ne me yasa kaga kamar yanzu a misali kenan dauka ma misali a Niger suna da elevage wannan elevage yana nufin minister of livestock wannan livestock sune suke da nura da shanu gaba ɗaya kakakaf kowane shekara ana basu magani ana basu komai da komai da ya kamata basu duk kasashen nan na Afirka haka yake yanzu gashi an sa trefia na free trade ya na Afirka me na Fulani su free trade din babu shi daga ciki
free trade zone
yes babu shi a cikin na Fulani ko me yanzu za a yi ba za a kirga da mu ba in za a wani abu maki yana ba za a sa su ba
to wannan laifin wane ne kenan
yanzu laifin shugaban kasa ne ya kamata a samu wai shine ya kamata yi wannan magana magana gaskiya kenan
Khalil Bello da gaskiya laifin shugaban kasa ne
laifi na shi ne da na gwamnati gaba daya maganar ita ce wannan fa ka duba dabbobi ka duba turbayar da suke shafa ruwa da dabba za ta shaho babu gashi nan kasa ce kasar ma gashi nan wannan hotunan dabbobi ne wanda muka je da rani muka dauki wannan aiki kuma mun rubuto mun sa hotunan nan mun kawo gwamnatin tarayya har yanzu ma abun ba mu ji komai ba wata kilbai ma iso hannun su ba dabbobi ne gashi nan a arewacin Najeriya nan mun yi sabe mun dauki musamman kwararru ai suka duba irin matsalar da dabbobi ke ciki muka rubuto muka kawo gwamnatin tarayya a taimaka wa rai ya sha ruwa gashi nan kasa ce suke sha duk duniyar nan ba inda makiya yake shan wahala irin Najeriya a India bauta a shanu ake a Ingila in kana da saniya kullun ana baka fan biyar dan kana samar da nama da madara to inda zan ga shugaban kasa ko gwamnonin
mu amma kajar kafin ka shiga ba yanzu a Najeriya nan dan adam din mu ai bai samu ruwa isheshe walle saniya
to dan adam bai samu ruwa isheshe ba ai ni yanzu ba dan siyasa bane kuma ni ka san kullun iya gonarka zaka noma ni ba ina magana akan sauran al'umma ai su suna da baki suna da kafa za su je su sai faro ma su sha saniya ko ka san abin da saniya take sha a kullun jarka uku take sha a kullun
kowace daya
wallahi jarka uku take sha idan ka zo ka killace tan da suke fadin rugan nan shin za ma su iya sama dabbobin tukunna abin da za su sha ne ba sai yiwu ba dan haka inda ina da iko in ga shugaban kasa shawarar da zan bashi da ma gwamnonin mu gaba ɗaya shawarar da zan basu a takeice ita ce mu ba ruwan mu da baya ta wuce a jalayi amma nan gaba a gyara tafiya hisabin dabbobi kadai a lahira ta ishe su aiki dabban nan haƙƙi ne idan kana mulkin al'umma irin na su sayyidina Umar da dan adam da dabba haƙƙi ne ka sama masa ruwan sha dan mai shekara 60 muna da intin kai a ce ruwan sha ma kamar yadda kake faɗi ya gagari al'umma sai ruwan kuskus ake sha so magana ita ce mun gwamnati kasar ma gaba ɗaya tana tafiya kan ta ƙasa kuma wallahi wallahi ina tsoro zai wahala kasar nan ta ci gaba da tafiya nan da shekara 7 gwamnatoci ba su tsaya ba da ma ta tarayyar gaba ɗaya
garis gololo idan muka dauki waɗannan shirye-shiryen na gwamnatocin baya da suka gabata da wannan gwamnatin da take son ta yi shi a halin yanzu menene ake yi da ake zaman lafiya kuma ake bunƙasan al'amarin kiwo da sauransu wanda a yanzu ba a yin sa
kaga lokacin da akwai brutally din gaskiya brutally din in mutum ya tashi tun daga Maiduguri har zuwa Port Harcourt hanya ne ba a noma kusa da hanya ne yana tafiya da shanunsa ba wai shanunsa ya zo rayu sun cika gona ba amma yanzu gaba ɗaya wannan wajen an nome shi kuma akwai wajen da yake wanda da gwamnati ta saya ma ta ajiye saboda kiwo kawai ina wannan wajen yake yanzu da yawa mutane sun ji an ba su suna noma a wajen nan kuma wayansu kuma sun yi gini a kai to tunda sun yi gini a kai a nema musu wani wajen da za su je su yi wannan abin mana babu shi to ka kuma in har abada in dai ba za a yi mutanen nan su kansu in ba a sama musu wajen da za su tsaya ba su yi kiwo su tafi da dabbobinsu ai akwai matsala amma misal yanzu gwamnan Kano yake shi yana zai wannan rigan ya gwada rigan mu gani in ta yi kaga shi kenan wani sai sai
a gaishe kuma malamai to shi me bambanta shirin ruga na gwamnatin tarayya ta Najeriya da wanda gwamnatin jihar Benin ta taba yunkurin ta yi aiwatar akan makiyayanta sannan me yake yuwa da ciwo zamantakewa ne a tsakanin al'umma Fulani da mutanen wuraren da suka saba zuwa suna kiwo a wuraren to ne bangare ne gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta shiga hanya a kokarin ta na tunkarin wayannan matsaloli na makiyaya da manoma kuma me babban abin da yake haddasa rikici tsakanin su wannan bangarorin biyu wato manoma da makiyaya din wannan batutuwan ne muke fatar mutun karan Allah kai mako gobe a shirin mu na gaba muna kofa ta za ku kasance tare da mu yanzu muna godiya ga su bakin namu Khalil Muhammad Bello da kuma shi Alhaji Garus Gololo tare da wakilin mu Hassan Mai Nakayinna da ya shirya mana muhawara a can Abuja a madadin su ne ni Aliyu Mustafa Sokoto a Washington mun ba ku lafiya
Madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari a wani ce ke cewa a wani lafiya